sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau Asabar 12 ga watan Disamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abinda muke tafa da shi ga kanin labarai. A jiya Juma'a ne Amurka ta amince a yi amfani da rigakafin COVID-19 na farko da aka hada a kasar. Abinda ta yiwu ya kawo ƙarshen annobar da ta kashe kusan Amurka 300,000. Haka zalika a jiya Juma'ar, kotun ƙolin Amurka ta yi watsi da ƙarar da jihar Texas ta shigar tana kalubalantar sakamakon zaben ranar 3 ga watan Nuwamba a muhimman jihohi hudu da ake fafatawa wajen cin zabe a kasar. A yau Asabar kasar Iran ta kashe wani dan jarida da ya taba yin gudun hijira saboda aikin sa a yanar gizo. Wanda ya taimaka wajen kwadaita gudanar da zanga-zangar yanayin tattalin arzikin kasar na gama gari da aka yi a shekarar 2017.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƴan bindiga sun sace dalibai na sakandaren kimiyya ta gwamnati da ke garin Kankara a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya. Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta kaddamar da shirin noman rani na shinkafa na shekarar 2020-2021 a jihar Niger. Baba Yakubu Makire kuma na tafe da shirin adawo lafiya sai kuma kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. A jiya Juma'a ne Amurka ta amince a yi amfani da rigakafin COVID-19 na farko da aka hada a kasar. Abinda ta yi ya kawo ƙarshen annobar da ta kashe kusan Amurka 300,000. A cewar wani da ke da masaniya akan matakin amma ya nemi a saka sunan sa. Nan da ƴan kwanaki ake sarran fara yi wa jami'an kiwon lafiya da masu manyan shekaru da ke cibiyoyin kula da marasa lafiya allurar rigakafin cutar. Bayan da hukumar kula da abinci da magunguna ta kasar da ake kira FDA a takaice ta da umarnin gaggawa na kaddamar da bada rigakafin da kamfanin magungunan Pfizer da BioNTech na Jamus suka hada. Rigakafin na farko bai da yawa sosai kuma komai a kayyade yake yayin da Amurka ta bi sahun Burtaniya da wasu kasashen da yawa da ke fadi tashin neman yi wa mutane da yawa a kasashen su rigakafin gabanin lokacin hunturu. Za a dauki tsawon makonni kafin a shawo kan annobar da ta bazu sosai har ta kai wani mataki na inna naha a cikin ƴan makonnin da suka gabata kuma ta laƙuma rayukan mutane miliyan 1.5 a fadin duniya. Yayin da matakin hukumar ta FDA ke zuwa bayan da aka sake duba bayanan da aka samu a gagarumin nazarin rigakafin da ake yi, hukumar na fuskantar matsin lambar siyasa daga gwamnatin shugaba Trump wacce ta zarge ta da yin tafiyar hawainiya. Har ma gwamnatin ta yi barazanar koran shugaban hukumar ta FDA Stephen Hahn idan ba su dauki wani mataki ba a jiya Juma'a. A jiya Juma'a ne kotun ƙolin Amurka ta yi watsi da ƙarar da jihar Texas ta shigar tana kalubalantar sakamakon zaben ranar 3 ga watan Nuwamba a muhimman jihohi hudu na Amurka da ake fafatawa wajen cin zabe, inda abokin adawar shugaba Donald Trump Joe Biden na jam'iyyar Democrat ya lashe zaben, abinda ya kawo ƙarshen ƙoƙarin Trump na neman sauya sakamakon zaben ta hanyar kotu. A wata takaitacciyar takardar umarni da ba a sanya wa hannu ba, kotun kolin ta ce jihar Texas ba ta da hurumin kalubalantar jihohin Pennsylvania da Wisconsin. Ta kara da cewa jihar ba ta gabatar da muradun da suka cancanci a yi shari'a a kansu ba game da yadda wata jiha ta gudanar da zabanta. A ranar Litinin da ta gabata ne, abokin hulɗa Trump kuma babban attorney jihar Texas na jam'iyyar Republican Ken Paxton tare da goyon bayan wasu manyan lauyoyin jihar da 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican 126 suka shigar da karar, inda suka buƙaci kotun kolin ta jinkirta kada kuri'ar wakilan zaben ta kuma hana wakilan jihohin hudu kada kuri'unsu a ranar Litinin. A yau Asabar kasar Iran ta kashe wani dan jarida da ya taba yin gudun hijira saboda aikin sa ta yanar gizo wanda ya taimaka wajen kwadaita gudanar da zanga-zangar rashin gamsuwa da yanayin tattalin arzikin kasar na gama gari da aka yi a shekarar 2017. Gidan talabijin din Iran da kamfanin dillancin labaran IRNA sun ce da safiyar yau Asabar ne aka rataye Ruhul Lazam dan shekara 47 a duniya, sai dai rahotannin ba su ba da ƙarin bayani ba. A gefe guda kuma ƴan rajin kada haƙoƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa dake hurawa majalisar ɗinkin duniya wuta akan ta bada umarnin a gudanar da bincike game da kashe-kashen fursunonin siyasa da aka yi a Iran a shekarar 1988 sun samu ƙwarin gwiwa a wannan makon daga wata wasiƙa dake goyen bayan kiraye-kirayen nasu daga ƙwararrun majalisar ɗinkin duniya dake kare haƙoƙin jama'a amma gwagwarmayar da ƴan rajin suka dade suna yi akan a gudanar da irin wannan bincike na fuskantar rashin tabbas a wata wasiƙa da aka wallafa a ranar Laraba da ta gabata masu bada rahoto na musamman na majalisar ɗinkin duniya guda shida da kungiyar WGEID sun gargaɗe Iran akan cewa idan ta ci gaba da kin sauke haƙƙin da ya rataya a wuyanta a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa na gudanar da bincike akan kashe-kashen da aka yi a shekarar 1988 da kuma abin da ya biyo baya Wararren sun ce za su buƙaci a ƙaddamar da bincike na ƙasa da ƙasa irin sa na farko akan kashe-kashen a matsayin laifukan da za su iya zama na keta haƙoƙin bil'adama. Ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun ce shugabannin addinin Iran sun kashe dubban fursunonin 'yan adawa a sirrance a shekarar 1988 aka kuma binne su a wasu ramuka. Ko da yake shugabannin na Iran sun yi amincewa da kashe-kashen.
To kamar yadda kuka ji a farkon shirin ƴan bindiga sun sace dalibai na sakandaren kimiyya ta gwamnati dake garin Kankara a jihar Katsina dake arewacin Najeriya wakilin muryar Amurka Sani Sha'ibu Malumfashi na dauke da ƙarin bayani
tun bayan sallar isha ne ƴan bindigan suka kutsa cikin garin na Kankara inda suka tada hankulan jama'a kafin su kai ga makarantar sakandaren kimiyya dake garin gab da yaran za su tashi daga karatun dare ba to prep gama ɗaya daga cikin masu gadin makarantar a hirar mu da shi
wallahi mun kai da muna daga dare ne an tashi prep wajen 10 da minti 10 haka to ina zaune can muna tare da yake can wajen yara nake ina kula da su to shine kawai sai na ga har bindiga ba kin ga sai na tashi zaune ina zaune haka muna nan kawai na ji an bude wuta ta kawai sai na kawo sallan nan ko muna nan kawai daga gabas katanga ta gabas kawai sai suka hauro katanga suka shigo makarantar to da suka yi ma kan muka ba sun san inda muke Allah ya taimake mu ni da wani dan sanda muka shiga ni da katanga ma na kawo hamma katanga ta dawo da na hita
to shi ne dan sandan ba ko shi ne yanda ka ji marauni
wannan dan sandan ɗaya ba
eh
ai su ji ne to ɗayan shi ne aka ji marauni a wuya
Na kuma tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SC Gambo Isa don samun cikakken bayani.
Makarantar 'yan maza ce jiya barayi 'yan bindiga 'yan ta'adda masu sata da garkuwa da mutane suka kai hari a ita wannan makaranta ta Gwamnan Secondary School Science Kankara makarantar 'yan maza ce kuma lokacin da suka je sun fuskanci kirjiya domin mun ajiye 'yan sanda wanda suke gadin wannan makaranta. Amma saboda sun zo da yawa sun yi musayar wuta da 'yan sandanmu har suka je wa wani mai mukamin inspector rauni wanda tun kan mun ɗauke shi kuma mun kai shi asibiti alhamdulillahi bai mutu ba yana karɓar magani da safe a cikin DPO ya je da sojoji inda kuma su ma suka ci karfin waɗannan 'yan ta'adda domin sun zo da mota mai sulke da sauran kayan yaƙi na zamani inda barayin nan dole suka ja kuma suka ruga suka shiga cikin daji da safar nan DPO da sauran jami'an soja da na ƙasa da na sama an samo yara aƙalla sama da guda 200 kuma ana kan samowa kuma yanzu in muka ce ga yaran da suka ɓata ko yaran da aka sace to za mu riga malam masallaci ne saboda haka muna kan lissafi da tantancewa kuma wannan muna yi ne tare da haɗin kan jami'an ita wannan makaranta da hukumomin ilimi na jihar Katsina.
To a yau ɗin nan dai kafin mu bar garin na Kankara shi kansa gwamnan jihar Katsina Right Honorable Aminu Bello Masari da shi da tawagar gwamnatin sa sun ziyarci wurin har da kwamishinan 'yan sanda. Sani Sha'ibu Malumfashi muryar Amurka daga Kankara a Najeriya.
To kamar yadda lamarin tsaro ke ci gaba da tabarbarewa a arewacin Najeriya al'amarin da ke ci gaba da haddasa fargaba a tsakanin jama'a masana na ci gaba da kiraye-kiraye ga gwamnatoci da al'umomi akan irin matakan da ya kamata su dauka domin kawo ƙarshen wannan lamarin wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aika mana da ƙarin bayani
suka ce suna son idan ana son ransa a biya miliyan 10 da ranan gane aka tuntube su suka ce su bari su tabbatarwa mutanen mu a wanda suke neman ransa ya biya miliyan 4 in ba za a biya ba ko ransa ko miliyan 4 an shafaɗi ko ba a son arewan ne ko ba a son yan arewan ne ko ba a son kuma mutanen Niger ne
wani da masu garkuwa da mutane suka sace dan uwansa a jihar Niger irin wannan labarin kuma ya zama kusan ruwan dare a dukkanin arewacin Najeriya Dr. Muhammad Elnurdo masanin tsaro a Jami'ar Maiduguri ya ce yanzu dai ta kai a Najeriya talaka bude take bukata daga gwamnati
wannan mugan nake ga mannan a matsayin masani al'amarin tsaro a kasar nan duk abin fada an ga an fada abu ɗaya ne mutane suke bukata rayukan su su zama lafiya su san ya abincin su wannan kuma su kata to ni kasa muke a cikin nan shine maganar nake ga fahimta kuma ya kamata shugaban kasa ya san wannan abu ba alhakin jama'a nan mu yakan su ko kuma kace magana mutane su tashi su rayukan su mun kuma haka kuma ba gwamnati a kasar kenan mu yi amfani gwamnati
sauran shugaban karamar hukumar kankara a jihar Katsina honorable Abdulhadi Abdullahi Kankara ya ce dole ne fa gwamnati ta dauki tsare nan da muhimmancin gaske
domin mutane suna daukar doka a hannunsu in sun dauki doka a hannunsu kuma sun rike su rasa ya za su yi da ita ka dauki doka ka ce ka kokkona mu mutane wani settlement misali na Filani da sauransu an kokkona shi an sassari yara da manya an kakkashi zan kuma su kuma hilanin sun grooving daga daji sun yi regrooving kansu sun taho in numbers sun zo sun attacking villages kauyukan waɗannan da waɗanda ba su ji ba ba su gani ba su ma su kakkashe to haka za a rika yin rayuwa a nan yankin haka za a rayuwa haka za ta koma a Najeriya ƙananan yara uwa ta ɗauko yara Bridget wani a kanta wani a bayanta tana tahiya da su ta rasa ina ma za ta shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wannan waje shugaban ƙasa ce
gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya na ganin yanzu fa tura ta kai bango don haka dole ne talakawa su yunkura kamar yadda jagoran tawagar Nastura Ashiru Sharif ke bayyana min
jama'a su taru su wa kansu kiyamar laili su tsara wa kansu hanyoyin da za su tsara kansu tabbas magana jiran gwamnati tsara mutane babu shi domin ba za su iya ba kamar yadda na faɗa nace yawan guraren da ake laifin sun yawa jami'an tsaron sun yi karanci ba su da kayan aiki isasshe saboda haka mafi a alashin ne mutane su haɗu su yi tsari su haɗa kai da gwamnatocinsu a haɗu a tsara yadda za a kare al'umma tun daga kan mataki na ƙananan hukumomi har zuwa mataki na jiha
duk dai kokarin da muka yi domin jin sabbin yunkuri da gwamnatin ke yi a halin yanzu ya ci tura Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to madalla har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Maryam dauke da labaran duniya kashi na biyu
Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana damuwa a jiya Juma'a game da yadda ake tilastawa 'yan gudun hijirar Eritrea su koma sansanonin da suka gujewa a yankin Tigray na Habasha da ya fuskanci tashin hankali. Gwamnatin Habasha ta faɗa a wata sanarwa cewa za ta maida 'yan gudun hijirar Eritrea da suka tsere daga Tigray zuwa Addis Ababa cikin 'yan kwanakin nan. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya da ake kira UNHCR ta ce ta samu rahotanni akan an kai ɗaruruwan 'yan gudun hijira a yankin Tigray cikin motocin bus. Shugaban hukumar ta UNHCR Filippo Grandi ya faɗa a jiya Juma'a cewa ya damu game da komawar 'yan gudun hijirar yankin na Tigray inda aka hana cibiyoyin agaji na Majalisar Dinkin Duniya zuwa tun bayan da aka fara faɗan a ranar 4 ga watan Nuwamba. Kimanin 'yan gudun hijirar Eritrea 96,000 ke zama a sansanonin wannan yankin. Mata a Libya sun taka muhimmiyar rawa a zanga-zangar da ta kai ga hamɓarar da gwamnatin Muammar Gaddafi a watan Oktoban shekarar 2011. Shekara tara bayan zanga-zangar, yayin da ɓangarorin da ba sa ga maciji da juna ke tattauna hanyoyin kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar, a kuma yi zaɓe, mata 'yan gwagwarmayar sun ce ana yin watsi da gudunmuwar mata. Hajar Sharif, ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa ƙungiyar Together We Build It, ƙungiyar da ke ƙarfafa batun zaman lafiya da tsaro a Libya, ta ce matan Libya sun sa ran a tattaunawar samar da zaman lafiya da Majalisar Dinkin Duniya ta jagoranta a watan Nuwamba. Za a yi la'akari da daidaitan jinsi a cikin wakilan shawarwaran. Ta ce tun daga rikicin da aka yi a shekarar 2011 mata a Libya ke fuskantar tashin hankali yayin da rarrabuwar bangarorin siyasa a kasar ya kasa samar da wata hanya a hukumance da za ta ba mata da matasa damar a dama da su a zaman shawarwari. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shoki darawa a wasu jihohin Najeriya lamarin ba haka yake ba a jihar Adamawa inda tsofin ma'aikata a jihar suka gudanar da addu'o'i na musamman inda suka koka da cewa suna bin gwamnatin jihar bashin naira biliyan 27 na kudaden fansho. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdul Aziz ya aika mana da rahoton
tsofin ma'aikata wanda ma suka gudanar da wani addu'a ta musamman a yola fadar jihar sun koka da cewa suna bin gwamnatin jihar bashin naira biliyan 27 na gratuity. Amma jawabin da ya gabatar a wajen wannan taron addu'a shugaban kungiyar 'yan pension na jihar Adamawa Comrade Samson Almuru ya ko bayyana halin da 'yan pension ke ciki a jihar ne da abun tausayi.
Ya kamata yaranmu da suna aikin gwamnati da yan siyasa a yanzu su ji tausayin pension su sani cewa mu ne mutane su sani cewa yunwa zai kashe mu da iyali. Rashin lafiya ba kudin sayan magani zai kai da mutuwa. Inda za a kwana wato gida babu hawan jini zai kashe mu. Ba kudin da za a biya wa yara kudin makaranta maimakon haka sai yara suna shan kwaya suna shan wiwi a ƙarshe su zama mafasa. A lokacin da ana raba paleti na coronavirus wanda pensioners suna su ne wanda ya kamata su zama na baya amma har yanzu ba su samu kumi ba.
Shi ma da yake nasa Bahasin wakilin shugaban kungiyar kwadugo a jihar Kwamaran Nifa Nama ya ce dole kungiyar kwadugo da kuma 'yan pension su haɗa kai domin kulliya ta biya kudin sabulu.
Kwadago muna tare da su dari bisa dari domin nemawa abin da ya shafi pension. Saboda gaskiya guda ɗaya ne muna yin iyakaci kokarin mu sa gwamnati ta biya abin da ya kamata a biya ma pension. Sani mu ne cewa wannan gwamnati na siyasa wanda muke ciki, yan siyasa in suka hau wannan gado yana sa su manta da ma'aikata manta da shirya. Amma tun da yake muna da sauran rai ba za mu ji da nema a wurinsu ba, za mu ci gaba da damunsu har sai lokacin da suka biya mana bukata.
To sai dai kuma a jawabinsa shugaban ma'aikata na jihar Adama Dr. Edgar Amos wanda babban sakataren dindindin Ahmed Dare ya wakilce shi ya ce gwamnatin jihar na kusanci da halin da 'yan pension ke ciki to amma kuma tana ta kokari domin magance musu waɗannan matsaloli.
Is more than 50 years. We had a budget set by local government. Akwai komiti daban-daban da gwamnati ka kan issue pension. Akan cewa ku akwai kun gani ba hajin dun ya ba mamaki kore da su. Wallahi ba mamaki. Domin me da wacin in akwai wani su wanda gwamnati yake magana kullu akan su issue pension. To ya kuma za ku ku gani idan kuka. Ba gaskiya wannan shekara Allah ya da ba ma ku gani shi ba.
To wai ko me tsofin ma'aikata mata kuma ke cewa ne Mrs. Paulina ke gama na ko cikin tsofin ma'aikata da suka halarci wannan taron addu'ar.
Ta so gwamnati idan har mutum zai iya aiki shekara 35. Ai gwamnati ya ga cewa 35 daidai shekaran da mutum ya riga ya fitin in disperse ya zauna. ya kamata a bashi haƙƙin sa ya zauna ya huta. Amma zaka gani in mutum ya retire din, ai kafin karta za ka kai shekara 60. Shekara 60 kuma lokacin zaka shiga wahala. Bature yace in ka huta, in ka retire, lokacin ne ya kamata gwamnati ta biya ka haƙƙin ka ka zauna ka huta. Amma anan ya zama abu daban.
Ko me yasa haka?
To gaskiya ba zan iya gaya maka ba, ko son rai ne, ko son zuciya, ko menene ba mu sani ba.
A kullum fatan ma'aikacin gwamnati shine a kammala lafiya, ko a samu fenshi da gratuity. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Muryar Amurka, daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya, wanda Baba Makeri zai gabatar.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Rashin tsaro akan hanyoyin arewacin Najeriya na neman zama babban kalubale fiye da hatsarin mota da ke raunata tare da kashe matafiya a kasar. Fargabar fadawa a hannun 'yan bindiga da masu satar mutane da masu fashi da makami ta fita da hankalin matafiya a cikin wannan lokaci a arewacin Najeriya fiye da kowane lokaci. Galibin mutane ne suka canfawa hanyar Abuja zuwa Kaduna, inda wakilin muryar Amurka Elikaya ya shaida da cewa lamarin ya fi tsamari akan hanyar. Da yake mana bayani akan abin da ya gani akan hanyar a lokacin da aka sace wasu dalibai, Elikaya ya bada wasu shawarwari akan wasu matakai da hukumomi za su iya dauka domin samun tsaro akan hanyoyin kasar. Yana mai cewa
kamar wadanda ake kamawa da masu kiwon shanu cewa an sace shanu su ne. Shi ya sa suka fusata suke neman biya da mutane ma ba su damu da su ba. To irin waɗannan mutane ya kamata duk a neme su da asalin shugabannin su a yi magana da su, kamar yadda ake magana da 'yan ta'adda a jihar Zamfara. Duk da 'yan ta'adda ba su da amana, ba za ka iya tattaunawa da su su yi ma da abin da kake so, da zarar ka daina ba su kuɗi ko ka daina kula da su shi kenan. Wato ma'ana dai a tabbatar da adalci, kar a bari a yi faɗa da wani. Idan an je ofishin yan sanda a samu a yi ta sai da shanu ko a yi ta yin wasu abubuwa waɗanda kafin a saki mutum sai duka dukiyarsa ta kare. Sannan daga baya zo ya gamu da wasu 'yan ta'adda a cikin daji su koya masa wannan mummunan hali na sace mutane. Waɗannan abubuwa uku ya dace a yi amfani da su. Sannan gwamnati daina cewa wai sam kada a kai wannan kuɗin fansa ɗin nan. Idan aka daina kai kuɗin fansan nan da wato ina ne tabbatar maka waɗannan mutane 'yan fashi da makami za su zana. Ma'ana za su kare ka hanyar su kwace abubuwan da suke hannun mutane kuma sannan su buɗe musu wuta su kashe su. To kage ya fi ma sauƙi a sace mutum ya je cikin daji 'yan uwansa su tattara kamar waɗanda aka sace ɗaliban jami'ar Ahmad Bello na a ranar. Kowanne iyayensu sun ba da akalla naira 400,000-700,000 zuwa miliyan ɗaya kafin a saki yaran nan. To idan kuma sun ci babu wanda ya sa baki wajen magabar sake su saboda iyayensu mai kawai suka tara waɗannan kuɗin aka samu aka mai da su gida. To in an ci babu ba za a baka dama ka ba da waɗannan kuɗin ba, saboda in jami'an in waɗannan miyagu irin su na samun kuɗin ba za su na wannan sana'ar ba. To za su ci gaba da kashe mutanen ne su kwace kuma dukiyarsu. Ana tun da suna fitowa babbar hanya irin hanyar Abuja zuwa Kaduna su sace mutane, to kage za su na bin hanyar su kashe mutanen su koma fashi da mutane. Nan ba sa bukatar sai sun fito da mutanen daji. Kawai abubuwan da suka mallaka ne za su kwace sannan su buɗe wuta su kashe su. Ba haka ya kamata a magance wannan miyagun irin. Kuma ba mu wani abu ma da zai baka cike ciki. Sai a sace mutanen nan har a gama. Ni ban taɓa jin labari inda aka zo mutane ana sace su, aka zo aka cece su, suka aka samu aka kori mutanen ko kuma aka kama su, ba wannan ba ya faruwa. To ni daga baya ka ji labari kawai a jaridu cewa an cece mutum kaza da kaza waɗanda aka sace su, amma sai an shirya nuna an ba da kuɗin fansa ne ko kuwa. Kamar wannan na ƙarshen baba. Ba don Allah ya sa su mutanen da 'yan uwa waɗanda aka sace muna magana da su ba. Don mu ne zai iya cewa muka fara fito da labarin cewa an ba da kuɗin fansa da kuma mako nawa aka bayar. Cewa ake kawai mutanen an ceto. kuma an sake su shikenan ba sake wani karin bayani ba. To kaga babu wannan al'amari abu ne mai ban tsoro ainihi. To yanzu mutanen ma masu watan mutanen sun kai ga ba ma maganar bayan ka shiga motar taka ma ka samu ka tsira ka iso gida ko za su iya zuwa har gidan su sace shi kamar abin da suka aikata a jihar Nasarawa inda suka sace shugaban jam'iyyar APC na jihar bayan haka kuma ma a cikin tsautsayi ko ma yaya faru suka kashe shi abin da ya faru makon jiya kenan.
To a maganarka ka yi zancen biyuwa talaka ya karbi aikin gwamnati na ba da kariya ya nemi ya kare kansa, sannan kuma ka ambato abubuwa guda uku wanda guda biyu a ciki gwamnati ce kamata ta maida hankali ko kuma ma dukan gwamnati ce kamata maida hankali wurin samar da makamai, kayan aiki, yanayi aiki mai kyau ga jami'an tsaro yanda ba za su yi sha'awar karban kuɗi a ko ina ba. Waɗannan abubuwa duka ka san samun su yana da wahala, talaka kuma ba zai iya kare kansa ba. Shikenan talaka ya yi zama kenan a Najeriya. Daga wannan tambayar ce kuma za mu tashi a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi wakilin namu Nasiru Adamu El-Hikaya da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mu da sautin shirin, Baba Yako Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Madalla yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, inda ya ce salam BOA Hausa da Allah ku bani dama ne kira ga hukumar zaben Niger wato Sani da ta kwatanta gaskiya da adalci a yayin sanar da sakamakon zabe don gudun barkewar rikici bayan zaben wanda zai jefa kasar cikin tashe-tashen hankula. Sai sakon Salihu Isa Fana karamar hukumar Kamba jihar Kebbi Nigeria, inda ya ce salam BOA Hausa, in amsa gayyatar da ƴan majalisu suka yi wa shugaba Muhammadu Buhari domin matsalar tsaro a Najeriya, hakan yayi daidai ganin cewa duk abin da ke faruwa a Najeriya kuna da laifi domin Hausawa sun ce laifi tudu ne take naka ka hango na wani. Sakon Salim Muhammad Cindo Anguwa Karofi Madaki a jihar Bauchi a Najeriya yace tabbas ware zunzurutun kuɗi har naira biliyan 6.4 dan ara gidan gwamnati da gwamnatin jihar Bauchi ta yi karkashin jagorancin Sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi. Hakan abin takaici ne matuƙa duba da yadda akwai ɗan fansho da ma'aikatan da suka share wata tara ba tare da an biya su haƙƙinsu ba. Sakon Usman Shitu Mahuta cewa yayi sai an yi da gaske kafin a magance matsalar satar mutane a arewacin Najeriya, domin kuwa banda rashin aikin yi da talauci akwai tarin matsaloli da yankin ke fama. Sakon Baffa Haruna Bajuga da Yahaya Baba Alhaji, inda suka ce ba daidai bane dora malaman addini karuwar annobar corona a Najeriya da gwamnatin Najeriya ta yi, duba da cewa ita ma gwamnati ba ta daina tarukan da suka shafi siyasa ba. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Abubakar Kawu Girkir, yace amincewa da hukuncin kotun tsarin mulki da madugun adawar Niger Hamma Ahmadu yayi abin a yaba masa ne, domin ya nuna shi mai kishin ƙasa ne da son zaman lafiyar al'umma. To mun gode ku ci gaba da aika mana da sakonni. Masu sauraro, a nan za mu dasa aya sai kuma an jima a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa wato Maryam Dauda, sai Hailu Haili wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Zahra Aminu Fage ke sallama da ku. A huta lafiya.